sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Rasha ta yi ikirarin kwace birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar Ukraine bayan da mayakan Ukraine suka makale a cikin masana'antar sarrafa kalafin birnin da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa ma'aikatan kalafin na Azovstal da birnin gabaki ɗaya sun samu cikakken ƴanci, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a jiya Juma'a. Nan da nan babu wani tabbaci kai tsaye daga bangaren Ukraine cewa Mariupol na ƙarƙashin ikon Rasha. A jiya Juma'a, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya naɗa sabbin ministocin harkokin waje da na tsaro a wani bangare na yi wa gwamnatin sa garan bawul da nufin samar da wani sabon salo na tunkarin zaben 'yan majalisar dokoki a wata mai zuwa. Ya zaɓi jakadiyar Faransa a birnin London Catherine Colonna a matsayin ministar harkokin wajen ƙasar, lamarin da ya sa ta zama mace ta biyu da ta taɓa riƙe wannan babban muƙami. Sebastian Lecornu, tsohon ministan kula da yankin ƙetare, an ƙara masa girma zuwa ma'aikatan tsaro, kamar yadda babban hafsoshin Macron Alexis Kola ya sanar a fadar shugaban ƙasa. Macron ya yanke shawarar gudanar da garan bawula waɗannan manyan ma'aikatu ne duk da rikicin da ake gwabzawa a Ukraine, yaƙi mafi girma a Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Macron dai yana buƙatar rinjaye a zaɓen majalisar dokokin ƙasar da za a gudanar a wata mai zuwa domin aiwatar da manufofinsa na cikin gida da suka haɗa da walwalar al'umma da sauye-sauyen fansho da kuma rage haraji. Shawarar da Taliban ta yanke ta rusar da hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta a Afghanistan gagaruman koma baya ce ga ƙasar, a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama. Masu suka sun mayar da martani dan take bayan da hukumomin Taliban suka faɗa a ranar Talata cewa sun cire hukumar 'yancin bil'adama ta AIHRC da wasu hukumomi da suka ce ba su da muhimmanci saboda gazawar kasafin kuɗin da dala miliyan 500. Saboda muna ganin waɗannan hukumomin ba su da muhimmanci kuma ba a ƙara su a cikin kasafin kuɗi ba, to fa an rusa su, in ji Inamullah Samangani, mataimakin kakakin gwamnatin Taliban, yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama abu ne da muke hasashe daga ƙungiyar Taliban wadda ba ta da tarihi mai daɗi a kan batun 'yancin bil'adama, in ji Muhammad Na'im Nazari, tsohon mataimakin shugaban hukumar 'yancin bil'adama ta Afghanistan ko kuma AIHRC a taƙaice. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin ƙasar Lebanon mai barin gado ta amince da wani shirin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar domin fitar da ƙasar ta yankin gabas da tsakiya daga taɓarɓarewar tattalin arziki, in ji ministan yaɗa labaran ƙasar. Wannan ci gaban da ya zo ne yayin taron majalisar ministocin ƙasar na ƙarshe kafin ta zama gwamnatin riƙon ƙwarya bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Wannan shiri wani matakin farko ne na tafiya mai wahala da tsarkakiya tare da burin kubutar da ƙasar Lebanon daga taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihinta na zamanin nan. Matsalar da ta ɓarke a watan Oktoba shekarar 2019 wadda ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta samo asali ne a cikin shekaru da dama na cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da mulki. A ƙarshe, masana kimiyya da suke sa ido akan bullar cutar ƙiyan dambili a Afirka sun ce sun yi mamakin yadda cutar ta bulla a Turai da arewacin Amurka. A baya ana ganin wannan cutar ne mai alaka da ƙyanda a tsakanin mutanen da ke da alaka da Afirka ta tsakiya da kuma yammacin Afirka, amma a cikin makon da ya gabata cutar ta bulla a Birtaniya, Spain, Portugal, Italiya, Amurka, Sweden da kuma Canada, inda matasa da ba su taɓa zuwa nahiyar Afirka ba aka tabbatar da sun kamu da cutar. Kasashen Faransa da Jamus da Belgium da kuma Australia su ma sun tabbatar da bullar cutar ta farko a jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin matakai da rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ke dauka domin ganin ta kawo ƙarshen aika-aika masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ma yaƙi da sauran miyagun laifuka a birnin. To madalla, a wannan mako ne kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Mr. Sunday Babaji ya yi taron manema labarai inda ya gabatar wa 'yan jaridun wasu rikakkun 'yan garkuwa da mutane waɗanda suke addabar wasu sassa na birnin Abuja da kuma yankin jihar Niger. Jim kaɗan bayan kammala wannan taro, na samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan Abujan da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Akwai wasu ƙauyukan area Abaji ana kira wurin Yaba, Adaba, to yana border ne da Niger State. To wayannan ƴan kidnappers da bandits suna zama a wurin, to sai muka samu labari, to sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes, destiny hunters, muka far musu da muka samu labari. To Allah cikin ikon sa da muka far musu, to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikin su, kuma muka samu recovery na GPMG, wani bindiga wanda bai ci gida mai sarrafa kansa. Sannan kuma daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan, ya kai mu inda su camp din su, wato inda suke zama cikin daji. To anan suka ce muka sake far musu, kuma muka sake samu AK-47 guda uku. Daga baya muka koma kuma muka samu AK-49 guda ɗaya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna.
Kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen, sun muku bayanin kaɗan daga cikin lifkon da suka aikata baya?
Sun gaya mana, sun ce su suke kidnapping mutane ta ariyan Kwali, Abaji da can gurin Kuje. Sun ce su suke. Tabbas.
Kamar kun kama suna cikin yankin babban birnin tarayya ko a ɓangaren jihar Niger?
A border ne ɓangaren jihar Niger, amma muna sharing border, ba a magane iyakan, don ita Adagban da mayaki din duk kusan a haɗe suke. To anan muka kama su.
A baya na san an yi kuka dangane da matsalan garkuwa da mutane a nan babban birnin tarayya Abuja, har ministan Abuja ya kira wani taron tsaro kwanakin baya wanda har kayo jabi a manema labaru a lokacin. Kamar wanne kokari kuka kara daga wancan lokacin zuwa yanzu dangane da ganin cewa an samar da zaman lafiya a wannan birnin?
Da ya kira mu, kuma yadda ka faɗa ne bayani, to daga nan sai muka ƙara ƙaimi na kayan na aiki, muka sa yaranmu sosai. To shine yake haifar mana da wayannan nasarorin da muke. Kuma ina tabbatar maka, tun lokacin da aka kira muka wannan magana, bamu sake samun wani case na garkuwa da mutane zuwa yanzu ba.
Kamar menene yasa ba sake samu din ba?
Wato domin wannan deployment da muka yi, mun tura 'yan sanda cikin ƙauyuka, mun sake haɗa kai da su mutane cikin gari, su vigilante da mafarauta na wurin. Duk mun tsaya a wurin sosai, suna ba mu goyon baya da sarakuna, da shi minista, da inspector general police, duk suna ba mu goyon baya. Yanzu duk mun tura mutane cikin dawaɗin nan.
Yawa, kuma shi na kwanakin baya ana ta koken cewar kamar waɗannan bandit ɗin sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu. Mutane suna fargaba akan yadda ake yawan samun wannan kizan a wajen gari a baya can. Ya zuwa yanzu na san kwanakin baya kun yi operation a wasu kan duwatsu, ko za ka yi wa masu sauraron ƙarin bayani?
Don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyan Abuja, sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies, Air Force, Navy, Immigration, Civil Defense, NDLEA, TSS, duk muka shiga daji, muka yi operation kwana uku, duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su ba kowa da muka samu. Kuma har yanzu ministan FCT yana cikin waɗanda suke taimaka mana muka hada wani operation wanda ake kira na G7, wato jihohi bakwai da suka zagaye birnin tarayyar Abuja. Haka kuma muka sake fita irin wannan operation, mun yi wurin sati ɗaya muna yi, shi ma an yi nasara. Yanzu muna tabbatar da mutane ba wasu bandit wanda suka zagaye Abuja.
Yawa, kamar wannan operation na G7, za mu so mu samu ƙarin bayani a kansa.
Wato jihohi bakwai wanda suka zagaye Abuja, sai ita Benue ta nuna interest, ita ma tace tana so ta shiga ciki, even though ba ta sharing border da Abuja, amma sauran jihohi shida muna da border da su. To shine su gwamnonin da ministan FCT suka taba zama a shekarun baya, suka ce ya kamata a samu matsaya. Idan aka koro bandits din nan, sai daga Niger ko su shigo Abuja, ko an kore su Abuja su shiga Kaduna, ko an kore su, sai aka ce to why not su hada kai a ga yadda za a yi operation jointly, kuma ya attack din su simultaneously. To shine suka kawo wannan idea din, kuma cikin ikon Allah kwalliya tana biyan wannan
kudin sabulu. Wato ina fahimce ka, wato in kun fara operation daga nan Abuja, su ma sauran jihohin suna daga ku lokaci guda?
Lokaci muna hada tare ne lokaci ɗaya mu, don muna gaya musu mu shiga lokaci ɗaya.
Dai to kawo yanzu za a ce an samu abin da ake so?
An samu insha Allah, an samu sosai, akwai nasara sosai.
Kamar ƙarin bayani kan nasarar.
Kwanan baya da muka yi tsakanin mu Buhari da Kaduna, akwai wani ƙauye Gawu, mun shiga sosai da 'yan Kaduna da 'yan Niger da 'yan FCT. Akwai inda suka yi daba su 'yan garkuwa da mutane, mun ga wurin, mun ga inda suke dafa abinci, mun ga meto, muna ganin ko sun samu labarin za mu zo ne, muka taro suka bar wurin. To tun lokacin aka samu zaman lafiya a wurin, haka mun yi ta Nasarawan toto wurin Rubuci, har muna sharing border da Nasarawa nan ma mun yi. Sannan gashi nan tsakanin mu da Dobi, Gurara da Niger State, ga na Adaba da Yaba da muka yi yanzu kuma. To shine
kaman kumishina, kana ga menene ke kawo waɗannan aikata laifuka din ne tsakanin al'umma a irin tunaninku ne jami'an tsaro?
To a gaskiya yana da wuya a ce ga abu daya da yake sawa a aikata irin waɗannan, amma ba zai rasa nasaba ga proliferation, wato shigowar makamai. Tunda aka samu matsala a Libya, gaskiya makamai sun shigo West Africa sosai. Nigeria kuma is not an exception, makamai nan suna haɗin mutane. In ba haka ba, ya zaka ga mutum 4-5 su rike AK-47 su shiga gari kaji wai sun kore mutum 50? Ai wannan makamin ne kawai. To taya suka samu makamin? Saboda ya shigo ne. To shi yasa gwamnati kuma take tashi tsaye ta ga cewa borders din mu sun dauki matakai. So da wayannan abubuwa ba za su dinga shigowa.
Kamar a wannan fare da kuka yi yau, kun nuna wata babbar bindiga mai ciki da. Kamar wannan mai karfin illan da za ta yi musamman yan fanje ta a garuruwa ko a ƙauyuka?
Ai wannan bindiga GPMG ne ji gidan nan. Ba karamin barna take ba. Ai gabaki ɗaya ma in ba security agencies kamar military da police ba ma wanda is prohibited, ba wanda ya kamata a ce yana hannunsa. Amma yau gashi Allah ya bamu nasara, mun kwato shi a gaban hannun wayannan 'yan ta'adda din. To gabaki ɗaya yana da babban illa, babban bindiga ne sosai, tunda kaji mai sarrafa kansa mai jigida gabaki ɗaya.
Kuma na ga ka nuna wasu mutane guda uku waɗanda su kuma ba 'yan garkuwa ba ne, su waɗanda me suka yi?
Is very important, ka san idan aka ce youth copper, a yadda muke faɗi kaman 'yan bautawa ƙasa ko youth copper masu yi wa ƙasa hidima. So NYSC aka ga gawanta a yare akan hanya. To ta yadda ma mai chama division ɗin suka gane, wando ne suka gane kaman kalan na NYSC, sai suka ce kai, suka rubuta NYSC, muka rubuta NYSC cewa ga wata yarinya fa mun ga gawanta. To shine fa aka fara bincike. To shine har ya kawo mu ga ganewa cikin yadda muka yi binciken. Allah da ikon sa, a sai wata yarinya ne wanda wai wannan youth coffin tana tare da munnan saurayinta, shine ta ga kaman ita wancan ta sha wahala, ta yi shekara 7 da shi, bai yi mata komi ba, bai aure ta ba, sai wannan kuma ta zo tana so ta kwace mata, sai ta yi bude wani kaman takarda na me kuke ce Facebook ko? Yawwa, shine ta jawo ta, ta ce ta zo su yi kawalci. To a ranar ta aikata na aikawan suka jefar da ita kan hanya. To amma gashi Allah cikin ikonsa mun kama ita.
To yanzu waɗannan sassar gaba ɗaya me za ku yi da su?
Insha Allah muka kammala bincike za mu gofanar da su gaban kuliyar kotu kenan.
To ban sani ba ku a cikin jawabin da kai da Turanci kaman kai wani kira na musamman ga mazauna birnin Abuja me kake so ga yamu?
Abunda na kira ga su mutanen mazauna Abuja ban san yadda zan faɗe shi a Hausa ba, su zama security conscious, su dinga taka tsantsan da inda za su je, da irin waɗanda za su dinga mu'amala da su, da kuma su dinga kar su dinga barin mutane su san mu'amalolin su, kamar su san account da suke da shi ko menene ko irin halin da suke ciki. Tunda kidnappers din nan ai ba sa operating sai da information. Wani fa mai kuɗi ne, wani mun ga irin kuɗin da ya samo zuwa kaza, sai kaga kidnapper
zai shafi ya
ga. Yawwa, to shine shawaran da zan bayar, sannan kuma su dinga ba mu labarai cikin gaggawa in suka ga wani abin da basu
gane ba,
yadda da shi ko sun gane ba.
To kuma shi mun gode ka. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, ku kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron gidan rediyon Murya Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari, shirin da ke zagayawa lungu da saƙo don zaƙulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdulrahman Kabir Jani ɗauke da shirin. Ya a cikin shirin muna garin Kwami na ƙaramar hukumar Ɓatagarawa, kuma muna tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na Kwami.
Shi Kwami wata unguwa ce ta Fulani, kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma da garin Ɓatagarawa. A yau ta haɗa da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta Katsina, wato FCE, da kuma gidajen masu sauƙin kuɗi, wato Ɓatagarawa Locust da Katsina Polytechnic. Duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai Kwami Nini wadda ke cikin Kwami Ƙarama, wadda nan ne shi ainihin wanda ya kafa Kwamin ya zauna. Shi sunan shi Ahmadu, ya zo da matarsa da kuma tawargarsa. A nan Abdulmin ne wanda ya kawata ya zauna da iyalansa. Kwamin ta kasance neman ilimi da neman addinin Musulunci aka yi bai muhimmanci. Daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai. Da aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake takama da su a faɗin ƙarfafa kuma Ɓatagarawa. Akwai Kwami kuma guda wadda ake Kwamin Abba, wadda aka fi sani da ‘yan kuma. Mutanen nan ‘yan kuma sun kasance malamai ne, kuma suna kiwo suna noma, kuma Abbai sun mallaka da shanu waɗannan mutane. Daga bisani sai Abdullahi Abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kauye a Rubu, gashi nan gab da FCE Katsina. Ainihin ma'anar kalmar ita kanta ta Kwami. Kalmar Kwami to asalin ana nufin wato komi, wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komi bakin gwargwado arziki irin na da. A nan gida mun samu tarihi cewa a dalilin Kwama ta ƙasar Sokoto, wadda yake tana kusa da wani gari ake cewa Rara a cikin ƙaramar hukumar Raɓa, inda Sardauna ya fito. To daga nan shi wannan Ahmadu ya taso, wanda sai ya samu wurin kuma suna Kwami.
Kwami, waɗanne irin mutane a wannan gari na Kwami ko kuma su Kwama suka yi mu'amala da su?
Kwama sun yi mu'amala da mutane da dama. Daga cikinsu akwai Hambalawa da ‘yan Dakawa da Zorawa da mutanen Agama. Hambalawa nan sanannu ne, su ne mutanen unguwa alƙali a halin yanzu. Lokacin da shi shugaban na Kwami Ahmadu zai taho da tawagarsa, ya buƙaci wani wanda ke cewa Muhammadu Gigama, wanda yake shi ne asalin mutanen unguwa alƙali, ya buƙaci shi da su taho tare, saboda a lokacin akan samu mahara da mayaƙa masu kamen bayi. Suka lalle shi da farko yaƙi ya biyo su. To amma ya amince suka taho tare, kuma lokacin suna tafiya cikin dare, dalili kuwa saboda kada ku harbi da mayaka su yaƙe ku. To kuma dole an sai da maharba. To kuma shi wannan Muhammadu Gigama gaskiya shahararren mutum ne, saboda haka suka taho suka sauka da suka zo basirin Katsina ba. Shi Ahmadu ya zanna Kwami, shi kuma Muhammadu Gigama ya zanna makurɗi, katanan da kawo ɗin kayan ɗan ɗagoro da kawo Shabbala kawai yana nan kuma kabarin sa yana nan shi wanda Muhammadu Gigama din sun taho tare sun zauna shi ma malami ne yayi ta karance yana karantar da mutane nan wajen gewan da su abukur da sauran kauyuka da ke nan wajejan shi kuma Ahmadu sai ya zauna a nan Kwami
nan wannan gari na Kwami da mutanen shi menene suka shahara akan shi
to mutanen Kwami gaskiyar magana sun shahara akan ilimin addinin musulunci saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kware da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci anan a garin Batagarawa zamu ga cewa tunda aka kawo garin Batagarawa su suka fara limanci a Batagarawa da farko akwai wanda ya fara limanci a Batagarawa Abdulmumin Nini dan da Umar Kaki kasan Ahmadu shi ne Muhammadu ya Umar Kaki to Umar Kaki wadanda ya da yafa Abdulmumin shine ya fara yin limanci a Batagarawa amma a lokacin da yake ba sallar Juma'a irin abin nan yawanci kusa da ga ba musallatan Juma'a saboda wurin kawai mutane yan kadan ne yawanci sai an je irin manyan gidajen su kadan saboda haka ajerin limamin da aka samu cewa dan mutan shahararru ne Abdulmumin shi ya fara yin limanci a Batagarawa daga nan sai wani su dan dotan cafe to shi wanda ana kiyar da san cewa dan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya ya zo gano dange shi anan ya zauna to yayi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen idan aka fara limanci a Batagara suke limanci
nan wadannan abubuwa ne na tarihi wannan garin na Kwami yake da shi
abubuwan tarihi da garin Kwami yake da shi babban dai abin da yafi nuna da tarihin Kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'ar da ga maka wanda suke amma sun mutu ba da daddawa ba wanda ke gudun mun san su saboda ainihin nan ne inda Ahmadu yake kabarin shi yana nan da kuma akwai itatuwa yanzu akwai kukoki guda biyar waɗanda lallan ce tun daɗe kware daga sai da kaje wurin zahiri ka san a da inda gari yake ko zaka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani akwai kuma wani katon durmi wanda da an ce an yi ta kofar kwaya ana hange saboda tsananin girman su da tsawon sa wanda annan suke kafin majalisar na karatu nake karatu a durmi to shi ma dai ba shi amma da kokon shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kai zaka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana ban ruwan shanu ana mutane suna zuwa suna ebulwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga kauyukan Kwami karama da Kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta raba ainihin wurin za ka ga kuma abu da wani tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka kawo Kwami
a lokacin wannan gari na Kwami wace sana'a ce mutanen garin Kwami suke yi
to sana'ar da mutanen Kwami suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko ka san abinda mutane suka fi shine dai noma da kiwo musamman Fulani to mutane sun shahara kware da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har da kananan dabbobi to dan ni kaina nan sheda ne na tashi muna da shanu kafin zo primary school lokacin da aka sa ni makaranta sai na je nawo tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da kuma in tawo ba ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kware wajen ba da magunguna kasan Fulani suna da da kulkula musamman ciwon na dabbobi in ciwon shanu sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen saidawa ruza naman nan wanda ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu
wani kalubale wannan gari yake fuskanta
to wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira abin da ya rage shine kamar rubu da agama to rubun nan tun da ta duk bangare ne Kwami yanzu zamanin ci ya shigo musu gaskiya magana saboda za ka ga cewa duk yawanci ƴaƴan makaranta sun cika garin kuma kan inda muka ƴan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutane da addini za ka ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai dan yanka kawai sai ya bar daki haya to wannan akwai kalubale kware wajen wannan abin da ka samu wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ka ga kusan gonakin da an saida su wanda a da ba sai dai ka abada sannan mutanen sun fantsama sun tafi wurare irin su cikin katsina akwai su Kano Maiduguri Lagos duk za ka ga akwai mutanen gwami sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji za ka ga an saka muna dangi a Chadi da Masar da Sudan wanda yake akwai inda ma haiz ana ziyarar juna tsakaninmu da su
to madalla masu sauraro anan zamu diga mu shirin aya yanzu a madadin wanda aka ji murar shi Dattijo Ahmad Lema da gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
to kan je lokaci ya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
da zambanci a dunyanmu mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Kada tayi mu bar gaminanci da bambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Ya Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri